الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا الله مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أبو دياس ثبتك الله سبحانه وتعالى عند تكين الدس لأمن شيء وصع يحد أبو أود سافيا تا أصبر شرم لهدو جوات شعبان hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam 1433 wanda yake daidai da 14 ga watan 7 shekara ta 2012 kuma ci gaba da karatun mu na littafin al-furqan bayna awliya'ir rahman wa awliya'ir shaytan shaykh al-islam ibn taymiya wannan darasi da namu insha Allah shine zai zama darasi na karshe a kafin Ramadan insha Allah dangane da wannan littafin kamar yadda darasin nasira a masallacin galadanci shi ma gobe zai zama za a yi shi kuma shine na ƙarshe kamar yadda kuma har yanzu darasin mukhtasar min hadis sunna insha Allah shi ma za a yi shi gobe zama shine da shi zamu rufe darussan kafin Ramadan insha Allah Allah mu duka kai mu farkon Ramadan akwai darasin tafsiri kamar yadda aka saba a masallacin galadanci yau da kullum insha Allah muna fata Allah ya kai mu wannan lokaci kuma ya sa mana albarka abubuwan da ake ya amfanar da su imamu ilimi mai amfani ya samu ne a safin farko wajen aiki da shi Allah kuma ya ganar da dukkan mu baki daya ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka yau zamu tashi inda muka tsaya makon da ya gabata zamu tashi kan wa thabata fi sahihaini haka ne yawa dama abinda yake magana inda har muka tsaya kansa ba mu kai ga daidai gabar tsayawa sosai ba yana magana akan masu da'awar cewa su masoya Allah ne suna son Allah kuma Allah yana son su subhanahu wata'ala amma ya zama cewa a hakikanin gaskiya ba haka abin yake ba shine sai har ya kawo abinda yahuda sukan fadi su da nasara suna cewa nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu da raddin da Allah ya musu da kuma maganar mushrikai da suke cewa su ne suke da haƙin ɗakin Ka'aba suna alfahari da shi har suna girman kai da shi akan sauran mutane Allah ya gaya mana su ba ruwansu da ɗakin Ka'aba ba nasu bane in awliya'uhu illa almuttaquna walakin aktharuhum la ya'lamun ko mun karanta wannan shi ma a cikin suratu al-anfal to daga baya shine malam ibn tamiya sai yake cewa fa bayyana subhanahu sai Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana annal mushrikin cewa mushrikai wato kafiran makka yake nufi a nan laysu awliya'ahu haka nan kuma umuman aka dauki abin duk mai shirka da Allah to laysa waliyan kila lillah ma'ana laysu awliya'ahu su ba masoya Allah bane wala awliya'a baitihi kuma ba su ne majibinta a lamarin ɗakin Allah ba yace innama awliya'uhu almuttaqun waɗanda suke su ne wato masoyan Allah wanda Allah yake son su kuma suke son sa su ne almuttaquna masu tsoron Allah masu bin dokokin Allah wannan kun ga ya dawo da mu dai kan wancan bayani da aka yi a baya na suratu Yunus ala inna awliya'allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun sai sai me alladhina amanu wa kanu yattaqu ashe kenan dai waɗanda suka yi imani da kuma suke bin dokokin Allah suke tsoron haduwa da azabarsa to waɗannan su ne waɗanda suke waliyan Allah to shi ne suke cewa wa thabata fi sahihain ya tabbata ma'ana hadisi ne ingantacce a Bukhari da Muslim an Amr ibn al-As haka yake ko yawa a wani bugun an Qais ibn Abi Hazim an Amr ibn As daga Qais dan Abi Hazim shine ruwato daga Amr ibn As radiyallahu anhu qala yati sami'tu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam naji manzon Allah sallallahu alayhi wa sallam yaqulu yana cewa jiharan min ghairi sirrin abayyana qulubu ba tare da koyewa ba annabi sallallahu alayhi wa sallam yace inna ala fulanin laysu li bi awliya dangin wane ni dai ba waliyaina bane ma'ana ba sa cikin masoya na majibinta lamarina ya'ni ta'ifatan min aqaribihi yana nufin wani bangare ne na danginsa na jini annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana ne akan wani danginsa na jini amma bai faɗi sunan ba kamar da dai za mu zo mu bayani sai ki ce waɗannan dangin wane ko ƴaƴan wane waɗannan ba majibinta na bane ba masoya na bane ba bangare na bane ba sa cikin jama'ata yace innama waliyyi wallahu majibinci na abin so na shine Allah subhanahu wa ta'ala wa salihul mu'minin da kuma salihai daga cikin mu'minai wannan ya abin da ya kawo nake nan a hadisin shi ne ya kawo cewa muttafaqun alayhi ga lambarsa nan a Bukhari ga lambarsa a Muslim asalin yadda hadisin yake a cikin sahih al-Bukhari al-Imam al-Bukhari ya ce ne حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم أن عمرو بن العاص يسي أن عمرو بن العاص قال ياتي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يسي ناجما أن الله صلى الله عليه وسلم جهارا من غير سر أبين قلوب أسر بيقول ينا سوى inna ala abi to sai katse nan wurin sai yace qala amr malamin sa amr a cikin hadisin aina karanta mana malamin sa shine amr ibn abbas ko malamin bukhari kenan to sai bukhari yake cewa qala amr shi amr ibn abbas wanda na rawaito wannan hadisi daga wurin sanji bukhari yace fi kitabi muhammad ibn ja'far bayad a takaddar da na kafo wato da shi Amru ibn Abbas ya dauko wannan hadisi daga Muhammad ibn Ja'far malamin sa musan Muhammad ibn Ja'far shi ake ce mahundar malamin Bukhari ne shi Amru ibn Abbas shi ne malamin Bukhari sai yake cewa a takadda ko a rubutun Muhammad ibn Ja'far abin da ke ciki bayadun nan ce bayadun fari ba komai abu ma'ana abinda yake a rubuce shine inna ala abi akwai wani abu abun sai aka shafe shi ina fata mun fahimci abun yadda Bukhari ke fadi to sai ci gaba sai ce laisu bi auliya'i waɗannan ba dangi na bane to anan shine malamai suka ta tattaunawa masu harkar riwaya da kuma masu sharhin hadisai suka ce wannan me a wurin aka goge galibi in mun kula da yadda hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke akwai wurare da yakan faɗi sunan mutane da sunansu akwai inda kuma akan in wani abu ne marar daɗi akan ce suwa ne ba tare da an faɗi sunan mutum ba don me don gudun nan gaba abin da zai iya aukuwa idan an karanta sunan wane ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wani abu ko marar kyau akai sai ya zama cewa zuriyarsa ko danginsa sun sami wani abu da ba daɗi don haka wani lokaci akan samu irin wannan wasu masu riwaya sai su soke ko su kashe sunan wani don kawai kada ji sunan amma darasin da yana ne duk da wannan ba za ka same shi ko a ce yawa ne da shi ba a cikin riwayar hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam tunda annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wuraren da in ya faɗi wannan ma a nan to a wani gun yana fassara shi da ba haka ɗin ba ma'ana kai da abin da shi yake nufi ko da a wani wuri ba a ga wani abu ba to a nan daga cikin tattaunawa da malamai suka yi shi ne sunan waye a gurin nan an samu wasu suka ce ai ƴaƴan al-hakam ibn al-as ne wato shi ne mahaifin marwan ibn al-hakam wasu kuma suka ce banu umayya wasu kuma suka ce abu talib aka rubuta abu ma'ana ala abi talib su ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi anan duk wannan malamai sun kakkawo har ibn hajar al-asqalani a cikin sharhin da yawa hadisin a fathul bari yake cewa la'alla wasu sun tsammani wannan abin da aka faɗa zai zama ba ma'ana ba abin daɗi ba ne ga burniyar wanda aka sa sunan nasa shi yasa a goge shi asali ba wani abin damuwa ba ne domin annabi sallallahu alaihi wasallam a nan yana magana ne da dangin wanda ya faɗa ɗin ma'ana kafirai daga cikinsu. Mun fahimci abu? Ma in ku ana nufin kafirai ne ma'ana waɗanda ba musulmi ba, cewa dama ba sa cikin auliya ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, wannan kun ga ba matsala ba ce. Yawwa, ko ma wa sunan waye a gurin, ana bayyana mana ne cewa ba sa tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda alaƙar jini. Amma wanda yake abokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, abin kaunarsa, mai son sa, wanda kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yake so, shine me? Sune wato mu'minai a Allah madaukaki da kuma salihan mu'mini. Kaga a shikenan, anan yana nufin waɗanda suke dangin sa na jini amma waɗanda ba musulmi ba. Kuma wannan dama sanannen abu ne. A kaga su Abu Jahal ba sa cikin waliyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da cewa dangin sa ne na jini. Yawwa, a shi yasa wasu malamai suka ce la'alla abinda ma yake nufi kamar da Ibn Hajar yake faɗi, cewa yana nufin Abu Talib ne shi kansa, Abu Talib kuma yana nufin shi ɗayansa. Amma me yasa yace Ali Abi Talib in shi ne a rubuce a wurin? Kasancewar daga cikin Ali Abi Talib, kun ga akwai su Ali, a Ali ɗan Abi Talib ne, kaga ba za a ce Ali nan ana nufin ƴaƴan Ali Abi, ƴaƴan Abu Talib. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu ruwansa da su ba, tun daga Aliyu. Aliyu kuma yana cikin manya-manyan masoyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mafi kusanci, kuma sannan surukinsa a wanda ya auri ƴarsa. Kaga kenan, in Abu Talib ne a wurin, abinda ake nufi da shi, shi shaksin Abu Talib ɗin shi kaɗai. Mun fahimci abu? Saboda rashin imani, ba saboda wani abu ba. Kasancewar ya mutu ba da la ilaha illallah ba. Ina fatan fahimci abu. Suka ce Ibn Hajar yake cewa kamar inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma salli ala ali abi aufa, kaga sai ali abi aufa, amma yana nufin Abu Aufa din shi kansa ne, ba ƴaƴansa yake nufi ba. Dan haka akwai inda akan faɗi ali fulan, amma ana nufin shi ainihin wani din. Kuma yake cewa a cikin alqur'ani har yanzu dangane da ali fir'aun, wa yawmal qiyamati adkhulu ala fir'auna ashadd al'adab, nan kaga shi ma a shi fir'aunin kashin kansa ake nufi, amma an ce al. Wannan akwai shi a wuri a cikin alqur'ani wurare da yawa, akan faɗi ali kaza haka nan, ko kuma a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce ali wani, amma shi wannan wanin shi kadai ake nufi. Ina fatan fahimci abu. Yawwa, wannan amfanin kawo waɗannan abubuwan la'alla wani zai ce ainihin Ibn Taymiyyah ya gutsire hadisin, bai kawo shi gaba ɗaya ba, bayan a cikin hadisin ga abinda aka ambata, kuma la'alla wani ya ce ai sukan wani ake so a yi. In ka karanta sharhin hadisin Fathul Bari, ba za ka samu wata matsala ba. Shine har yake cewa wasu suna tsammanin wannan hadisi yana magana ne, magana mara daɗi dangane da wani dangin wani ko wani gida, alhali abin ba haka ba ne. In an fassara dama abin da ake nufi da shi shine kafirai daga cikin wannan gidan, kuma wannan yana nuna mana wata wani darasi babba, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana sanar da mu ne cewa mutuminsa wanda shi yake so, wanda kuma yake son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shine duk mumini, duk mutumin da yake mai imani ne, mai takawa, to masoyin Allah ne, masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk mutumin kuma da ya kauce wa hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya zama ko ba musulmi bane, to koda yana da alaka ta jini da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, a ce dan dangin sa ne, jikan annabi ne, ko da sauransu, ko ya zama haka, in akwai alaƙar jini sai ya zama shi ɗin ba musulmi ba ne, to annabi sallallahu alaihi wasallam ba ruwansa da shi. Mun fahimci wannan, kamar yadda ba ruwansa da su Abu Jahal, ba ruwansa da makamantan duk wanda suke da alaƙa ta jini, amma kuma su ɗin ba su yi imani ba. Ya fata, mun fahimci wannan. Yawwa, wanda yake masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne Allah, da kuma duk wani mumini, duk mumini to masoyin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Da fatan mun fahimci abin da yake nufi anan. Sai sannan sai yake cewa innama waliyallahu wa salihul mu'minin, sai yake cewa wa hadha muwafiqu li qawlihi ta'ala, wannan ya dace da fadin Allah madaukaki, inda Allah ke cewa fa inna Allaha huwa maulahu wa jibrilu wa salihul mu'minin, ko cewa wa in tadahara alayhi fa inna Allaha huwa maulahu, da za su hada kai akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce da su kokarin cutar da shi ko makamancin wannan, to su sani cewa inna Allaha maulahu wa maulahu, Allah shine majibincin lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Majibinci ne ana nufin me? Maula anan ana nufin me ne? Kuna bin karatun maula a wannan ayar, abinda ake nufi da maula shine abin so abin kauna abin taimako ma'ana abin san annabi sallallahu alaihi wasallam wanda annabi yake so kuma yake taimakon sa shine Allah wa jibril da kuma mala'ika jibril wa salihul mu'minin da kuma salihai daga cikin mu'mini wannan aya ita ma dalili ne ƙuru dake soke maganar fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yadda ake bashi wata fassara misali inda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa ali man kuntu maulahu fa aliyun maulahu ko ga amfani da lafazin ne maula ko lokacin da ya dawo daga yakin daga aikin haji ya tsaya a inda ake ce magadir khum a lokacin nan dama annabi sallallahu alaihi wasallama ya aiki ali ibn abi talib a wannan lokacin bai hajin ba tare da shi ya tura shi yaman a wani yaki to garin dawowarsa an ci yakin an samu nasara kuma an samu ganima lokacin da yake dawowa sai wasu daga cikin waɗanda suke ƙarƙashin yakin ko ƙarƙashin sa kai a tafiyar wannan yaki suka ce ai sai a raba ganima kowa ya samu tasa sai ce ku saurara tafina sai ya ji ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji ya samu ko nan kisa ko a ya raba ya farko ya fara khammasawa an ce takhmis shine a raba ganima kashi biyar kamar da Allah madauki bada umarni ko yace ma ma zalimtum ko ma afa Allah ala ma afa Allah ala rasulihi a sai ki ce fa inna lillahi khumsuhu wa ma zalimtum min shay'in fa inna lillahi khumsuhu wannan a cikin suratu al-anfal kenan ba wancan da nake fada na suratu al-hashr ba ai Allah madauki ya ce idan aka samu ganima aka samu kashi biyar in aka yi yaki aka samu ganima ka'ida da Allah madauki ba shi ne a kasa kashi biyar to kashin farko lillahi wa li rasulihi wa dawil qurba a nan yace za a hada rabon Allah ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya saba idan aka zo rabon wannan in aka raba sai zama shine rabon ahli baiti mun gane domin ahli baitin nabi sallallahu alaihi wasallam tunda Allah madauki ya haramta musu cin sadaka zakka ana da sadaka duk ma'ana daya ba a bayar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sadaka ba sa ci mun gane da annabi sallallahu alaihi wasallam da gidansa da duk wanda ke da jinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an haramta masa cin sadaka gida hudu ne dama alu ali da alu ja'far da alu abbas da alu aqil waɗannan gidaje guda hudu haramun musu ci sadaka sai dai a basu ganima in an samu ganima ta yaki ko kuma idan ka basu wani abu ka ba da sunan kyauta amma sadaka ba sa ci annan sai wannan ko haka ne yawa to lokacin da Ali ibn Abi Talib ya sami wannan ganima sai ya raba ta kashi biyar da ya raba kashi biyar sai bai bayar sauran rabon waɗanda suke na mabiya bai basu ba sai ce ku bari sai na je ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya tafi kafin ya dawo sai wasu daga cikin mabiyan wannan mabiyan Ali a wannan tafiyar yaki sai suka dauki wani abu daga cikin wannan ganima suka fara rabawa to da ya dawo ya samu sai ce ya aka kuka wannan abu bayan ba haka aka tsara ba shi ne suka ce to ai kai ma a cikin wancan rabo da ka raba na ahlul baiti ka dauki wani abu kai amfani da shi suka faɗa masa a lokacin sai shi to ai wancan an riga da ma an raba wannan rabon ahlul baiti rabon ahlul baiti kuma ina da rabo a ciki kuma wannan ba a riga an gama rabawa an miyo kowa nasa ba to shine ran sai bashi saboda wannan abu da suka yi masa sai ya zo ya gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya baro aikin haji ya zo gadir khum a hanyar sa ta madina akwai wani wuri ana ce masa gadir khum to a lokacin yana nan sai aliyu da ya dawo daga yaman wurin wannan yakin sai ya je samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake bashi labari ai ga abin da ya faru har ma wasu sun faɗi min magana mara daɗi ban ji daɗinta ba to a lokacin nan da ya koma ya taho da tawaddar tasa da aka yi yaki suka zo suka haɗu a gabin kum tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gun to da annabi sallallahu alaihi wasallam ya miƙe ya huɗu ba a gun shine sai yake cewa man kuntu maulahu fa aliyun maulahu duk mutumin da ya zama ni abin jibintarsa ne yana so na ni ma ina son sa to lalle ya so aliyu aliyu ma abin jibintarsa ne abin son sa mun fahimci abin wannan shine asalin hadisin kuma iya abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kenan akwai amma to daga baya aka ruwaito waɗannan riwayoyi tunda an samu lafazin maula a ciki sai masu shi'a suka makalkale wannan hadisin sai aka ƙara wasu abubuwa a ciki man kuntu maulahu fa ali maulahu kun ga dai wannan shi ya inganta ko sai aka ƙara allahumma waliman walahu wa adiman adahu allahumma ansur man nasarahu wa khdhil man khadalahu aka ga ƙara cewa wa aka ƙara waɗannan irin abubuwa ya Allah ka duk wanda yake son ali ka so shi ya Allah wanda ba san sai waɗannan su suka ga ƙara kuma har suka ƙara wasu kissoji cewa ai annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin nan abin da ya faɗa shine wannan shine khalifa na bayan na mutu suka ce abin da ya faɗa kenan abu bandan lafazin maula ba komai a ciki to amma sai suka fassara maulan abinda ake nufi da maula shi yasa kwanaki nake mana bayani lalle mu bambance akwai bambanci tsakanin walaya da kuma wilaya za ku tuno menene bambanci menene walaya menene wilaya na suwa ya suka fahimci darasin to mana yawo yawo in an ce wilaya da kasara ana nufin mulki da jagoranci da shugabanci shine wilaya in kuma aka ce walaya ana nufin so da kauna da taimako to wannan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a wannan wuri na Ghadir Khum me yake maula yake ko to maula lafazi ne da aka same shi daga walaya ba daga wilaya ba ina fata mu fahimci abu kullum ina nana ta wannan dan mu fahimta ne ka'ida sai da in ka fahimce ta ba wanda zai ruda ka akan wannan ya amfani da wannan lafazi ya ce maka ai gashi nan lafazin Qur'ani ai nassin Qur'ani ne ko kuma nassin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Ali shine maula wato bakin wannan abin ake ba da a ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa kullu Ali shi zai zama khalifa bayana duk al'umma za ta dauka amma bai faɗa din bane da ya faɗa farkon wanda zai yarda da wannan abu Abubakar da Umar da Uthman duk za su yarda su mika wato ya zama cewa shugabanci ya zama ga Ali bin Abi Talib lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu amma ba za a dauki lafazin da baya nuna haka a yi ci da karfi a tilasta shi sai ya nuna haka din ba ina fata mun fahimci abu domin me ya yi amfani da lafazin maula man kuntu maulahu fa Ali maulahu duk wanda na zama abin son sa to dole Ali ma ya zama abin son sa nafsi ne wannan kuru kuma duk mumini wajibin sa yadda da wannan duk mai son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wajibin sa ya so Ali wajibin sa ya so Ali ba zai yi ba mutum ya zama mumini yana da kiyayya ya ce shi baya son Ali kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba fadin wannan ilimin magana akan al-ansar sai al-ansar mutanen Madina ko san al-ansar imani ne kin su munafinci ne haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dan haka yadda ya faɗa akan waɗancan haka nan ya faɗa akan Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu wajibi ne a soyayya amma maganar tana maganar soyayya ne tunda dama yana martani ne ga waɗanda suka bata wa Ali ne ya shi a ƙarƙashin sa suke amma sun gaya masa magana mara daɗi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa cewa duk wanda yake son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake jibinta sa to wajibin sa ya so Ali bin Abi Talib mun ina fata mun fahimci wannan yamin yanzu to sannan kun ga wannan abin ya yi daidai da abin da ya zo a cikin wannan wannan aya a suratu at-tahrim Allah mun dauke ki cewa wa in tabahara alaihi in suka hada kai za su taimaki juna akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa inna Allah huwa maulahu to Allah shine maulansa to anan ina so ku ba mu aran kalmar maula din can da muka yi magana akan abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa man kuntu maulahu fa ali maulahu me ma'anar maula anan kuma ku san ku faɗa ne wato man kuntu maulahu duk wanda na zama abin jibinta sa abin soyayya sa ma'ana wanda yake so na to ali ma wajibi ya zama yana san ali ma'ana wannan mutumin tilo sai zama yana san ali shine ma'anar maula ko to dauko ta ka sa a wannan ayar ka gani fa inna allaha huwa maulahu allah shine majibincin manzon allah sallallahu alaihi wasallam shine masoyin manzon allah sallallahu alaihi wasallam wa jibril haka nan malaika jibril shi ma masoyi ne majibinci ne ga manzon allah sallallahu alaihi wasallam sannan me sai ne kuma wa salihul mu'minin da kuma salihai daga cikin mu'mini. Idan muka bi nan wannan ayar za ta dauki fassarar wilaya ko za ta dauki fassarar walaya ne? Kina kuma za ku gane bambancin walaya da wilaya? Wace fassara ce a gurin? Walaya ce. Ma'ana duk mutumin da yake son ya taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to Allah na gaya masa cewa Allah shine masoyin annabi mai jibin tallamarin sa, mala'ika jibril yana son annabi yana jibin tallamarin sa, salihan mu'mini suna son annabi suna jibin tallamarin sa, waye sai ta ba shi kenan? Ka ga ba wanda sai ta ba shi, dole ne mutum ya so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mun fahimci abin? To idan ka ce za ka dauki ma'anar wilaya, ka ce duk inda lafazin maula ya zo ko a qur'ani ko a hadisi ma'anar sa shine shugabanci, wannan wurin zai daidai? Zai yi ka ce Allah shine shugaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, mala'ika jibril ma shine khalifa akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, salihan mu'mini shine khalifofi akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Kun fahimci zancan? Zai tafi? Ba zai tafi ba. Don haka maula abinda ake nufi majibinci masoyi abin kauna, ba zai yi a sa mata ma'anar shugabanci ba a nan wurin. Don haka yadda aka fassara wannan aya ma'anarta soyayya da kauna, to haka wancan hadithin man kuntu maulahu ma'anarsa duk wanda na zama ina jibinta sa abin jibinta sa abin soyayya sa, to wajibi ya zama aliyu ma abin jibinta sa ne abin soyayya sa. Kun gamsu da wannan ko ba ku gamsu ba? Ba a gane ba ma? An fahimta? Tayyib, to mu ci gaba. To shi kun ga anan kuma wannan hadithin da ke cikin wannan littafin da muke karantawa shi ma abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa kenan, duk wani mai wata alaka ta jini da ni, to in ba mumini bane ba ruwana da shi, yaje ya karata. Innama waliyyi, wanda yake waliyyi na abin soyayya ta ina son sa, yana so na shine ba Allah, yadda ke a littafin sai ce Allahu wa salihul mu'mini, Allah shine ke so, Allah shine ke so na salihan mu'minai, mutanen kwarai su nake so, su suke so na. Wanda kuwa ba salihin mu'mini ba, ma'ana ba mu'mini bane, to ba na son sa, kuma san da zai min ba zai amfani ba. Kun fahimci wannan abu? Don haka ashe kenan tilas ya zama mutum ba zai zama waliyin Allah ba, waliyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya zama yana bin Allah, yana bin dokokinsa, kuma tare da imani. Mun fahimci wannan? Yawwa, asalin abin da ma dama malami ke so ya bayyana mana kenan, mu'min ay waliyi shine wanda ke san Allah, yake san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma yayi imani da Allah, yayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yana kuma bin dokokin Allah da dokokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ina so in ji in fahimci cewa an fahimta. Tayyib, sai kuma ya ci gaba yace wa salihul mu'minin, wannan fadin sa da yake salihul mu'minin a nan kasar malam Abdulaziz Ali Sheikh yake cewa as-salihu fi shar'i, in an ce as-salih mutumin kirki salihi na kwarai, yace huwa man qama bi huquqillahi, wanda ke so ya san me ake nufi da salihi, to ga ma'anan nan, mutum ya riƙe ya kiyaye, man qama bi huquqillahi jalla wa ala, duk wanda ya zama yana bada haƙin Allah yadda ya kamata, alwajibati alaihi, waɗanda suke haƙoƙi wajibai a kansa na Allah, wa qama bi huquqi khalqihi alwajibati alaihi, kuma ya zama cewa yana baiwa halittar Allah ma haƙƙin su yadda ya kamata, wannan shine salihi. Wani zai ce fa wannan ba a bayyana abun ya fito sosai ba, to kai aka bar wa aiki ka koma ka duba menene haƙƙin Allah wajibi a kanka. Haƙƙin Allah guda ɗaya bane ko? Haƙƙoƙi ne suke da yawa a kanmu, duk mutumin da yake mumini ne, to akwai haƙƙin Allah a kansa, haƙƙoƙi wajibai, imani da shi, imani da samuwarsa, imani da sunayensa da siffofinsa, imani da cewa shi ne rabbu ubangiji a kan komai, imani da uluhiyya cewa ba za a banta wa kowa ba sai shi, imani da littafinsa, imani da manzanninsa, imani da ranar ƙarshe, imani da duka rukunan imani nan da muka sani, mutum ya zama ya yarda da wannan, wannan haƙoƙi ne wajibai. Sannan a bauta wa Allah shi kadai ba tare da an haɗa shi da kowa ba. Sannan akwai haƙoƙin halitta, in ce haƙoƙin halitta kun ga an amfani da lafazin halitta a nan, saboda halittar daban-daban a cikin mutane wanda yafi kowa haƙƙi a kanka shine iyaye dan haka wajibi mutum ya bada haƙƙin iyayensa ga iyaye haƙƙin makotaka haƙƙin zamantakewa haƙƙin zaman gari haƙƙin duk wani aiki da zaka aikata kai hatta haƙƙin dabbobi kada a cutar da su haƙƙin iyali da ke ƙarƙashin ka matarka da ƴaƴanka kowa da haƙƙi akanka nasu to waɗannan duk abin da yake wajibi ne ya shiga cikin nan salihi mutumin kirki wanda ya cancanci a ce masa min salihil mu'minin to shine wanda a wajiban haƙƙin Allah baya wasa da su wajiban haƙƙin dan adam da haƙƙin dabbobi da haƙƙin duk halittar Allah baya wasa da su idan wannan to a lokacin ya cancanta ya zama salihi amma idan yana wasa da wajiban haƙƙi ko na Allah ko na halitta to bai zama salihi ba ya fatan fahimci abu to sai kuma yake cewa wa huququl khalqi yace alqa'imu bi huquqillahi wa huququl khalqi huwa as-salihu min ibadillahi wannan mai mutawa kawai cewa mutumin da ke tsayuwa da haƙoƙin Allah da haƙoƙin halitta shine salihi was-salihuna haka yake ko muqtasiduna wa sabiquna su salihai sun kasu kashi biyu akwai muqtasidun matsakaita akwai kuma sabiquna waɗanda suka yi rigaye ma'ana suka yi gaba yan sahun farko yace fal muqtasidu hada salihun shi madaidaicin nan zai bayyana mana me ake nufi ya'ni alladhi yaf'alu al-wajibat salihin ne shine mutumin da ke aikata wajibai wa yantahi anil muharramat kuma baya aikata haramun was-sabiqu shi ko wanda ake ce masabiq bil khairat ya riga da ayyukan alheri ba akwai a cikin suratu Fatir ba ko inda Allah madauki yake bamu labari thumma awrathna alkitaba alladhina istafayna min ibadina ko faminhum yaje ne zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah haka Allah madauki ya kasa su kashi uku wadanda Allah madaukaki ya ba su haddar alqur'ani ko ya ba su riko da alqur'ani sun kasu kashi uku akwai zalimun li nafsihi malama suka ce zalimun li nafsihi shine mai aikata farillai yana kuma samun yin wannan haka ya dan aikata wasu laifuka ya zalunci kansa kenan to duk da haka an sa shi a cikin waɗanda ana nufin waɗanda ba su aikata kafirci ba amma suna aikata sabo bayan ayyukan alheri suke aikatawa ana samun su da aikata sabo to wannan su ne ake ce daga cikin waɗanda shi ne zalimun li nafsihi ya zalunci kansa tunda yana aikin alheri kuma yana cakuɗa abin da ba aikin alherin ba yana aikatawa amma kuma yana cikin waɗanda Allah ya yabe su da cewa an ba su alƙur'ani ko ta hadda ko kuma ta riƙo da aiki da shi yana cikin musulmi na biyu shine muqtasid muqtasid shine wanda yake aikata wajibai yana barin haramun baya aikatawa amma kuma ba lalle ya zama yana cika nafilfili yadda ya kamata ba amma wajibai dai yana yi yadda ya kamata sannan yana barin haramun wala Allah yana yin yan kananan abubuwa amma ba su kai haramun ba na laifuka mun bai jalla shine muqtasid matsakaici yana dan wannan kuma yana dan tattabawa yana dan bubbugawa nan da can sannan kuma Allah madaukaki sai dukan su waɗannan mutane salihai ne Allah madauki ya wajab ya wasafta su da wannan suna ko cewa mutanen kirki ne na uku kuma shine sabiqun bil khairati bi idnillah wanda yake yana rige da ayyukan alheri da idnin Allah ma'ana duk abin da yake aikin alheri ne to shine a gaba nafilfili ya cika su yadda ya kamata ballanta nafarin laida ma su ne farko an gane wannan saboda wannan hadisin shi ma kamar ko nan ayar kai kara mana fassara take ga maganar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko anda Allah madauki faɗa cikin hadisin wali da mukaranta man adali waliyan ko faqad azantu hu bil harbi ai a cikin ya faɗi wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alayhi bawa na bai taɓa kusantata da wani abin da nafi so irin ya kusance ni da farilla ba shi yasa malamai suka ce sharadin farko na zama wali sai mutum ya zama mai tsaye da farilla yau to kaga a wannan ayar shi ma ya zama mutum yana tsaye da wanda ke tsaye da farilla yadda ya kamata yana kuma nafilfili yadda ya kamata yana tsare abubuwan da aka haramta baya aikatawa to wannan sabiqun bil khairati bi idnillah yana cikin waliyan Allah subhanahu wataala na fatan fahimci wannan yawa wanda kuma yana aikin kirki yana dandana wani abun kuma da ba daidai ba ana sa ran Allah madauki gafarta masa muddin babu shirka a ciki wannan a muqtasid wancan kuma zalimun li nafsihi yana laifi yana aikin alheri kuma yana haram wancan na tsakiyar shi baya haram mun fahimci abu mun gani abu yawa to shine yake fadi anan kamar wadancan din ne shi ma an rarraba su kashi biyu su salihai akwai wanda yake muqtasid akwai kuma sabiquna sai ce fal muqtasid hadha salihun yani alladhi yaf'alu alwajibati wa yantahi an almuharramat yace wasabiqu bil khairati hadha afdalus salihin a cikin salihai to wannan shine mafifici amma kaga sauran ma sun cancanci a kira su salihai saboda me tsayawar su da wajibai duk mai tsayawa da wajibi kuma baya haramu to shine salihi ko da bai kai matsayin a bashi matsayin martabar waliyi ba waliyi shine wanda ya wuce matsayin salihi kawai bayan aikata wato farillai da kuma barin haramun to yana tsaye da nafilfili sannan kuma yana nisantar abinda ma ba haramun ba don gudun kada ya auka cikin haramu ina fatan fahimci wannan kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam magabata salaf kai ake bamu labari akan su cewa mutanen kirki al-abrar salihai na kware yatrukuna ma la ba'sa bihi khawfan min al-wuqu'i fi ma fihi ba'as wato suna barin abin da za a ce masa la ba'as in aka ce la ba'as mai ma'anar la ba'as abin aka ce ba laifi ko ba laifi ba matsala in kai ma ba za a baka zunubi ba to waliyan Allah ba sa aikata abin da aka ce wannan la ba'as ne ba ruwan su ma ba sa son abin da ma yake la ba'as sai abin da yake kurkurun halal ko abin da aka yi umarni da shi in ku cewa aka yi wannan hukuncinsa ai la ba'asa ne ma'ana yana dan tsakanin shi dai ba a hana ba amma in kai kuma baka da laifi akai ba za a rubuta ma zunubi ba kamar makruhi haga makruhi menene duk da makruhi an ki shi amma akwai abin da ba makruhi ba ba zunubi a kansa amma kuma sai aka yi to la ba'asa to su salihan bayi waliyan Allah hatta la ba'asa ba sa aikatawa ba sa yi saboda me dan kar su auka cikin abin da yake akwai ba'as ina fara mun fahimci abu yawa kaga kenan ba irin mu yanzu a zamanin yanzu za ka ga mutane ana in ana cewa wannan abun ai la ba'as sai ga a lokacin ma mutum zai kankame shi a lokacin zai aikata a cikin da an ce la ba'as kuma ai kar ku bata lokaci kawai ku yi abun ku za ka ga mutane a yanzu hankalinsu na tashi ne kawai idan aka ce abu kaza haram ne ko kuma ba ma haram ba idan ba sun ji an ce in mutum ne kaza ya fito daga musulunci ba wani baya tsoron wani abu tsakani da Allah haka muke ko ba haka muke da yawan mutane sai idan an ji an ce wannan akwai kafirci akai to a lokacin sai mutum ya tsorata amma an ce wannan haramun ne wannan bai halatta ba za ka ga wani ma baya damuwa zai aikata gobe ya aikata jibi ba ruwansa wannan yana da hatsari Allah kyauta su salihan da ake faɗa waliyan da suka cancanci a ce musu waliyai abadan ana cewa abu kaza Allah baya san sa kawai to ba su ba shi har abada ba za su aikata shi ba ka ku dole a san bambanci tsakanin imanin wannan da imanin wannan zaka duba rayuwar irin ta sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ne manya-manyan waliyan Allah duk abin da aka ce ana kyamar sa komai kankanta za ka ga ba su aikatawa daga sun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ransa ya bace akan abu shikenan sun rubu da shi har abada amma yanzu ka ga mutum kwakwale-kwakwale yake kai akwai ma mai bude bakin sa yace ina haram din take wai shi ita yake nema kuma ba su faɗa wani ko ya faɗi wannan za ka yi masa nasiha ka yi masa wa'azi cewa bawan Allah ka ji tsoron Allah kar ka aikata abu kaza musamman akan abin da ya shafi abin duniya abin da ya shafi dukiyar mutane ma'aikaci ne a ofis an ba shi amana ya wawura ya kwashi dan kasuwa ne da ƙarya da zamba da cin wato cin amana sun zama wani abin ado za ka ga cewa mutum in aiki yake idan baya abin da ake cewa ciwatu wannan da ke an wance ciwatu ma shi ne a hadin a ci tare ko zai su ma ba sa so ma a san sun ce lallanta ne a ce su hadu su ci tare da wani sai wanda sai dole idan an hada kai ne sannan a fito da kuɗi shi ne ake ce ma ciwatu wani ma ba a san me yake ba wani kawai ya zama abin ya zama masa ado a yi wannan a canza kaza a canza kaza a yi ta fantamawa ana jin daɗi kawai ba don komai ba saboda ana ɗora hannu akan dukiyar al'umma musamman masu shugabanci da masu aiki a gwamnati wannan abu ya kamata a ji tsoron Allah a kiyaye shi Allah maɗaukaki ba zai bar waɗannan abubuwan ba duk mutumin da ya ci amanar dukiyar mutane Allah zai tsaye da shi kuma a ranar da ba shi da abin da zai miyar in mutum ya tafi lahira da me yake tafiya daga shi sai aikin sa ko sutura ba zai tashi da ita ba haka zai tashi tsirara tsirarar ma ba kasiya da nuba yadda ya fita daga cikin uwarsa haka zai tashi kaga kenan ba zancen a baka wani wata dukiya da idan ka ce haƙƙin mutane ran tashin alƙiyama a ce kawo kaza na su ka ce to gashi na biya babu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsoratar da mu akan wannan cewa idan mutum ya je lahira fa da haƙƙin dan adam abinda ake shine ne a nemi ayyukansa na lada gaba ɗaya aikin da ya aikata in yana da su kenan sai a tattaro da sallar da ya mai kyau da azumin da ya mai kyau duk wanda bai mai kyau ba ba cikin lissafin nan sai masu kyan gangaruwa da kai da ikhlasi waɗannan kyawawan da za su sabbaba maka shiga aljanna to su za a kwashe sai a bai waɗancan mutane kaga a ƙarshe kenan sai mutum ya tashi ba komai to bayan ba komai din kuma sai a ɗebo zunubansu su sai a lafta maka sai a tura mutum cikin wuta kaga ai tashin hankalin yana da yawa don haka mutum ya kiyaye duk abin da ba haƙƙinsa ba ne ya haƙuri da shi Allah ya rubuta masa abin da zai ci a duniyan nan ba zai yiwu ba kuma ya mutu daga abu ya bar duniyan nan ba tare da ya ci wannan abin da aka rubuta ba kar mu manta maganar nan hadisin nan da kullum muke nana tashi akan babin tawakkali annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna ruhal qudus ko nafasa fi ruhi lalle mala'ika jibril ya fesa min wani ilimi a cikin zuciyata an la tamutu nafsun hatta tastakmila rizqaha cewa babu wani rai da zai mutu sai face ya cika duk arzikin da aka rubuta masa zai same shi ma'ana duk abin da aka rubuta zaka samu zaka kai matsayi kaza zaka ci kaza zaka samu kai ne zaka yi shugaban al'umma ko wani irin mataki ne a lokacin gwamnati ne a jiha ne a kasa baki daya zaka yi mai unguwa zaka yi dagaci zaka yi sarki duk an rubuta waɗannan abubuwa kuma duk abin da zaka sa a bakinka ka ci yau ka zauna ka ci dadi ko ka ci ba dadi duk an rubuta shi idan mutum ya san wannan dan me zai je dauko haƙin wani ai ba shi da bukatar da dauki haƙin wani ko ba haka bane saboda ya san haƙin sa yana nan a rubuce ba zai kubce masa ba to shi yasa mutum ya kiyaye ya ji tsoron Allah Allah baya barin waɗannan abubuwa din salihin bawa shine wanda waɗannan abubuwan ma ba shi ba su ba haka nan kuma wanda yake muqtasi shi ma baya auka shi wannan bai kamata a sami a cikin mai fadin masu fadin la ilaha illallah a sami wanda zai ce wai ina haram din ma ita ake nema a ce wannan idan mutum yayi da izgilanci zai iya fidda shi daga addinin musulunci ya zama kafiri an fahimci wannan domin idan mutum yana halatta haramun menene kafirci ne abinda Allah madauki ya kurkure ce haramun ne sai kaga boka ce halal ne kawai a zo a yi ko abinda Allah ya halatta ka haramta wa mutane shi ma da gangan abinda aka riga aka san shi min addini bid darura abinda aka san shi ta hanyar ilimin darura ba ta ijtihadi ba ta ijtihadi wannan ya ce kaza haram ne wannan ya ce halal wannan ba matsala ijtihadin malamai dama aka ce akwai wannan shi yasa zaka ga a cikin littafin fiqh wannan ya ce abu kaza haram wannan ya ce halal wannan ba gun san zuciya bane ana zancen abinda duk aka yi ittifaki akan haram ne sai mutum ya zo ce yau halal ne to shi ake magana abinda aka yi ittifaki akan halal ne mutum ya zo ya ce haramun ne wannan shi ake magana to Allah madauki ya tsare mu Allah kiyaye Allah ya sa mu cikin salihan bayansa ya kuma ba mu tabbata akan haka har zuwa lokacin mutuwa sai ce wa minhum yayi sai ce hadha afdalu salihin ko sai ce fa awliya'ullahi to waliyan Allah jalla wa ala هم صالح المؤمنين سوني صالح المؤمنين الذين يفعلون الواجبات ونسكي أيكة واجبي فلله وينتهون عن المحرمات سكي حنوا دقا ميابون أيوك حرم, حرم ومنهم وأخصهم الذين يسارعون في الخيرات لقد تكنسوا كما ما في كيب انتواء تكنسوا سوني وأن نسكي قد دوا وزن أيكة الهيري لكن سيدي يا كما تأسن ما ليسي لفظ الولي لفظ الولي بخصوصه shi kadai din sa ake bance utliqa ala man kana sabiqan bil khairati an yi amfani da shi ana nufin wanda ya zama yana da rigaye wajen aikin alheri ma'ana yana aikata alheri yana rige ala man kana ko an kuma amfani da shi har an yanzu akan wanda ya zama min khassati salihil mu'minin daga cikin kebantattu daga cikin salihan mu'mini fa fil urfi a al'adance shine urfi laysa al muqtasiduna ba a nufin muqtasidun muqtasidun ba sa shiga cikin waliyyai yani alladhina ikhtassu ala adabi ala ada'i alwajibat wadanda suke ba da wajibai wa tarakul muharramat suka bar haramun kawai wa yusammuna awliya'a ma'ana ana kiran su waliyyai yace hum fil haqiqati awliya'u lillah a haqiqani waliyyai ne na Allah amma kuma dai darajar su bata kai wadannan nasabiqul khairati da kuma wadanda suke a binan muqtasiduna ba ko dake muqtasiduna yake nan sai anan ko yace laysal muqtasiduna yani alladhina ikhtassu ala yawwa ba ikhtassu bane ikhtasaru ko to ni shi ba kuskuren bugu ne ikhtasaru ne da qafu ku canza shi ku sa qaf domin sai ikhtasara a takaita abu ya zama cewa abu mai fadi kamar littafi ko rubutu a takaita shi ya zama kadan amma in ana so a ce mutum ya takaita wajen aikata abu kaza yayi gaza to iktasara da qafu ake amfani ba da kha ba mun gane wannan yana da cikin kurakuran da aka yi a littafin yana cewa ku gyara su dama nan ya mana akwai abubuwa na bugu ko yawa alladhina iktasaru wadanda suka takaita ala ada'il wajibat shi nan ba ada'i bane eh hamza ce ko ba madda eh ala ada'il wajibati wanda wajen bada ko kuma aikata wajibai wa tarakul muharramat kuma suka bar wato haramu yace yusammuna awliya ana kiran su waliyai hum fil haqiqati awliya ulillah a haqiqani waliyai ne na Allah li qaulihi ta'ala saboda fadin Allah madaukaki ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun amma duk da haka ba su kai abin da yake so ya bambance mana bambanci tsakanin as-sabiquna bil khairat da kuma al-muqtasidun al-muqtasiduna duk da ana kiran su waliyai a al'adance to amma darajar su bata kai suwa ba su as-sabiquna ba shine kawai abin da yake fadi yawa amma a al'adance za su shiga ciki kamar da Allah madauki fadi a wannan aya haka nan wa qauli da fadin Allah da yace wa in tadhahara alayhi fa inna فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير أي من سوالي إتماكو إن سكا هذا كي وجل أبن نباس السيفوس كوكالي تتبع من الله صلى الله عليه وسلم تو ألا سيني أبن سنسى مجب إن سنسى كما جبريل لكما صالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير بايان ونكما ملائكو سوما متهي مكاني لا سحقو سحقك ألفي ستيمكي من ذن الله صلى الله عليه وسلم داهك أهر wani yace zai taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan fadin Allah madaki inna awliya in awliyahu illa almuttaqun walakin aktharuhum la ya'lamun wannan din mun ji a wancan aya yace wani hau zalika min aladilla da dalilai ne wadanda ba wannan ba to mu koma kan littafin yace wa salihul mu'minin yace huwa man kana salihan min almu'minin wadanda suke waliyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadanda annabi yake san su suke san sa to su ne da Allah da kuma mu'minai Allah yana san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana san Allah wannan ba ya bukatar ma sai an fadi shi ko to haka salihan mu'minai suna san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana san su kuma su ne nasa su ne mutanansa su ne wadanda yake alfahari da su sai ce wa humul mu'minuna almuttaquna awliya'ullah su ne mu'minai masu imani masu taqwa kuma waliyan Allah kamar da Allah ya gaya mana a Qur'ani yace wa dakhala fi dhalika Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali lalle ne tilas da Abu Bakr da Umar da Uthman da Ali sun shiga cikin wannan salihul mu'minin dukhulan awwaliyan ma'ana shiga ta sahun farko babu wanda za su riga su shiga a cikin salihan mu'minai don an ce salihan mu'minai duk wanda ba annabawa ba a cikin mutane ko waɗanda ba annabawa ba mafifici wanda ba annabi ba to shine Abubakar sannan sai Umar sai Uthman sai Ali radiyallahu anhum ajma'in wa sa'ir ahli bai'atir ridwan da sauran mutanen da suka halacci bai'atir ridwan wani ne bai'atir ridwan me yasa ake kiransa bai'atir ridwan bai'atir ridwan ita ce bai'a da aka yi da mu'minai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka tafi sulhul hudaybiya ai wata rai a shekara ta 6 ta hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta fi umara ba sai mushrikai suka tsaye da shi suka ce a ba su yarda ba tunda lokacin dakin Ka'aba a hannun su yake suka ce a ba a ga mai yarjejeniya ba mun ba mu yarda ba bana dai ba bana ba ba za ka yi umara ba bayan ku an taho da ihrami da sauransu to a lokacin nan a kafin akai ga wannan a zokan yarjejeniya ai an tura mutum daya dan ya je wakilci musulmi a cikin Makka ya dawo ya bada labari mai akai wani ne aka zaba Uthman radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi saboda dangi da yake da shi a cikin waɗannan mutanen mutanen da Makka take hannunsu a lokacin nan masu dangi da alaka da Uthman sun fi yawa daga cikin kafiran wannan lokaci an fahimta saboda ba za su ga dan uwansu su yi kokarin kashe shi ba to da yaji a lokacin nan kawai sai aka zo da wani zance na jita-jita irin jita-jita da ake samu din nan sai aka zo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ai an kashe Uthman hankalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya za a yi an tura wakili kuma an kashe shi to a lokacin nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce jama'a su zo su yi masa mubaya'a za a je a kwato haƙƙin Uthman da aka kashe to shine sun fada hannunsa ya miƙa haka mu'mine kowa sai ya dora hannunsa kowa zai mubaya'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da mutum 1400 daga cikin sahabbai suka yi mubaya'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan shi ma ya dora hannunsa akai wani adadi ya dora ya ce wannan na Uthman ne ma'ana yayin mubaya'ar a madadin Uthman radiyallahu anhu to a wannan lokaci wannan mubaya'a da aka yi ita ce Allah madauki bamu labari a cikin alqur'ani laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubay'unaka tahta ash-shajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alayhim wa athabahum fathan qariba Allah ya yarda da mu'mine a yayin da suke mubaya'a gare ka tahta shajar a karkashin bishiyar nan kuma ya san abin da ke cikin zukatansu ma'ana ya san me ya yarda da su bayan ya san abin da ke cikin zuciyar ya san mutane ne na kirki ma'ana kenan domin Allah baya yarda da mutumin da daga baya zai yi zama lalatacce ya zama kafiri mun gane wannan dan haka shi yasa laifi ne mutum ya ambaci sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mummunan abu musamman ga irin wannan abin da Allah madauki ya gaya musu ya gaya mana akan su shine fa Allah wanda ya halicci zukata yace ya san abin da ke cikin zukatansu kuma yace ya yarda da su amma yanzu mutum sai ya zo ya dora su a wani sikeli nasa ya kafirta wannan ya fidda wannan daga addini yace wancan fasiki ne waɗannan abubuwa suna da hadari a imanin mutum musulmi haka annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya wannan mubaya'a shine aka yi wannan to a wannan hadisi da muke karantawa shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa alladhina kafin mu zo kan hadisin kai malamin yace me yake cewa alladhina bay'u tahta shajara waɗanda suka yi mubaya'a karkashin bishiyar nan tunda sun samu ribuwani daga Allah madaukaki to ashe suna cikin waliyan Allah mun gane wannan Allah baya yarda da wanda ba waliyinsa ba dalilin kawo hadisin kenan Allah ko wannan kisar anan ina fatan muna fahimtar abin da yake fada ya ce Abubakar da Umar da Uthman za su shiga da Ali sannan sai yace da sauran ahli bai'at ridwan saboda me kaje ka koma fatuwul bari inda yake ta'arifin me ake nufi da sahabi ya kuma jera sahabbai mataki mataki manyan sahabbai sune al-asharatul mubashshiruna waɗanda bil janna daga cikin kuma dukan su dama suna cikin muhajirun sannan sai ahli bai'atir ridwan sai arba muhajirun al-ansar da kaza da kaza da kaza haka ya jero matakin to waɗannan in Abubakar da Umar da Uthman da Ali sun shiga farko to masu bin su kuma sune ahli bai'atir ridwan mun gane wannan yace wa kanu 1400 sun kasance mutum 1400 wa kulluhum fil janna dukkanin su ɗan aljanna ne dukkaninsu yace kama sabata fi sahihi kamar da ya tabbata a hadisi sahihi anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace la yadkhulun nara ahadun bay'a tahta shajara kikenan magana ta kare daga bashin waye ne magana Allah ne yake annabi sallallahu alaihi wasallama shi yake fadi cewa duk mutumin da ya mubaya'a karkashin bishiya to ba zai shiga wuta ba kaga kenan idan mutum duk mutumin da ya kafirta wani sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga cikin waɗancan mutane ya karyata wani hadisin ko bai karyata ba yawa dan haka waɗannan mutane sun riga sun fita daga sikelin da zamu zo mu sa su mu musu wani hukunci sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mu ne zamu musu wannan ba bamu isa ba yawa Allah madaukaki shi ya riga ya yarda da su babu wanda zai zo ya ce waɗannan mutane sun cancanci wani abu mummuna asalin hadisin yadda yake kuma da muka sani Ibn Taymiyyah kan kawo hadisi ya gutse gefen sa gurgurdan bukatar sa yakan kawo amma hadisin yafi haka tsawo yadda yazo a cikin hadisin kamar da yake a Bukhari a bani a sahih muslim lafazin nan na sahih muslim ne bukhari muslim ne rawaito wannan hadisi din daga Abu Zubair annahu sami'a Jabir ibn Abdullah daga Abu Zubair ya ji Jabir dan Abdullah ya qulu yana cewa أخبرتني أم مبشر أم مبشر تابان الأباري إنجي جابر أنها سمعت شهوة تاجي النبي صلى الله عليه وسلم يقوم عند حفصة تاجي من قال الله صلى الله عليه وسلم أولن حفصة ما تم قال الله صلى الله عليه وسلم تاجي النبي ينا فقي أولن حفصة ينا شهوة لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد sai kana ce allazina bayu tahtaha insha Allah babu mai shiga wuta daga cikin wadanda suka yi mubaya'a karkashin bishiya inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ibn wannan annawi da yazo sharhin wannan hadisi a cikin al-minhaj nasa sharhin sahih muslim yake cewa insha Allah anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fade ta ne tabarrukan me ma'anar tabarrukan dan neman albarka amma ai abin da yake ba mu labari abu ne na yaqini da ya samu daga Allah subhanahu wata'ala ya bashi labari cewa waɗannan mutane ƴan aljanna ne kaf'an za su shiga aljanna ba za su shiga wuta ba mun fahimci wannan amma ya faɗi insha Allah tabarrukan dan neman albarka ba yana nufin a cikin su za a samu wanda ba haka ba ina fata mun gane wannan shine asalin hadisi ne to a lokacin ne shine har Hafsa take cewa bala ya rasulullah ai kuwa ba za a rasa ba ma'ana ba za a rasa wanda zai shiga wuta ba wani zai ce ya haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi abu Hafsa kuma tana ce masa a'a ba haka ba wata fahimta ta yi sai ce ya haka ke dan me zaki irin wannan magana shine Hafsa take cewa ai Allah ya ce wa in minkum illa wariduha me ma'anar wannan ayar wa in minkum illa wariduha ai duk cikin ku babu wani sai face zai bi wato zai gangara mu waridu ha waridu menen yake nufi waridu jahannam domin lamirin na jahannam ne tunda ta haddace qur'ani ko ga mata masu ilimi kenan sai ta ce ya rasulullah ba Allah ya ce wa in minkum illa waridu ha ba duk cikin ku babu wani a cikin ku sai face ya bi ta cikin wutar jahannam shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai kici mata ai wannan ana nufin ketarewa akan sirati ne sirati aina yake a saman jahannama za a sa sirati kuma kowa sai ya bi ta kan wutar jahannama nan ya wuce ya tsallake sai Hafsa ta fahimci tunda yace babu mai shiga wuta daga cikin waɗannan sai ce ai ku tunda gashi Allah ko ya ce mana wa in minkum illa waliduha kaga za ta iya fahimtar haka ko ba haka bane sai gyara mata fahimtar sai yake ce a'a ai wannan ba haka ake nufi ba abinda ake nufi da wurudi shine a bi ta kan wutar jahannama a tsallake a wuce ma'ana tsallake sirati ina fata mun gane kaga kenan ashe ba ana nufin za a shiga wuta sannan a fita ba wannan akwai masu yin hakan akwai waɗanda ba za su yi haka ba amma a cikin waɗanda suke sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka yi mubaya'a ga annabi sallallahu alaihi wasallam karkashin bishiya to babu ɗaya daga cikin su da zai shiga cikin wutar jahannama ya zama nan ne mazaunin sa har abada ko kuma ma ya zama nan ne zai zama za a yi masa azaba sannan a fidda shi ina fatan fahimci wannan malamai sun kasa yin hakuri shiga nan a fito a dawo nan shiga aljanna ina ne mun taba magana anan ko shiga aljanna ya kasu kashi biyu ina ne a darasin 40 na Nawawiya ne tabiisi shiga aljanna iri biyu ne malamai sun kasa akwai dukhul awwali akwai kuma dukhul ma'ali kun taba faɗa mana wannan ba shiga aljanna akwai waɗanda za su zo su shiga aljanna dukhulan awwaliyan tun karan farko kawai za a yi hukunci ɗan aljanna ne sai su shiga akwai kuma waɗanda ba a karan farko za su shiga ba za su zo da laifi da tauhidi amma sun saba wa Allah maɗaukaki a wasu wurare sun yi haram kuma Allah bai so gafarta musu ba in bai so gafarta musu ba ko suke nan za a yi za a azabtar da su to idan aka gama azabtar da su sai a cire su sai a kai su aljanna sun shiga aljanna dukhulan ma'aliyan la dukhulan awwaliyan mun fahimci abin waɗanda za su shiga awwaliyan su ne waɗanda tun farko tun daga hisabi ko dai su zo babu laifi su wuce aljanna ko kuma su zo da laifin Allah ya gafarta musu take sai a ce shikenan ku wuce aljanna mun gane wannan wannan su ne masu dukhulan awwaliyan awwaliyan ma'ana tun na karan farko ma'aliyan kuma su ne waɗancan waɗanda za a azabtar da su sannan a cire su saboda imanin su a sa su aljanna me ma'anar ma'ali ma'ali da ba ma'al da ainun ba ma'al da hamza ma'ana marzi'an makoma wadanda a ƙarshen al'amari dai makomarsu ita ce aljanna mun gane wannan to Allah ya sa mu cikin awwaliyan din yawa babu mai fatan yace a sa shi ciki inda addu'a zakai kar ka roki Allah madaukaki cewa ai ko dai ma dai ya abin yake ko ma a ƙarshen ne dai mu shiga aljanna in addu'a zakai kar ka roki wannan duk da mun san mafi yawa din haka ne to amma Allah madaukaki zai iya mana ba hakan ba zai iya gafarta mana mai saukin lamari ne lamarin sa Allah madaukaki gafarta mana laifukan mu ya samu aljanna dukhulan awwaliyan ba dukhulan ma'aliyan din ba in kuma duk abin da ya kasance ne ne za a zama ma'aliyan din do a ƙarshe ne za a zama a cikin aljanna ya zama wannan gud da za a dawama Allah sa dukan mu dawama a aljanna ina ne inda yake cewa wa kanu alfan wa arba'mi'a ko yace kulluhum min mun karanta hadisin ne ko yawa to sai mu koma cikin littafin har yanzu duk da dai akwai wani taliqin a ƙasa da yake cewa sai Ali shi yana cewa qauluhu sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu an-nara ahadun baya'a tahta ash-shajara yasi lahu nadha'if fi an-nusus min isti'mal kalimati la yadkhul wannan lafazin na cewa la yadkhul ko lokaci ya wuce ne akwai hadisi ya tashi sosai to mu saurara haka ba matsala insha Allah abin da ya shafi wannan la yadkhul sai mu tashi akan sa bayan ramadan mun gani kowa sai ya sa mana alama da Allah ko din sa hannu ko wani abu ya zama insha Allah nan ne za mu tashi a yau 24 ko la yadkhulu ai mun gama wannan inda wannan ta'liqin da yake cewa la yadkhulu nara ahadun baya a tahta shajara a ƙasa akwai ta'liqi ko to anan za mu tashi insha Allah amma ba laifi mu maimaita hadisin sai kuma mu zo abin tunda akwai hadisi sai mu saurara anan da fatan Allah madaukaki ya kai mu bayan Ramadan inda za mu ci gaba da wannan littafi insha Allah kamar da na faɗa kuma gobe akwai darasin munasirin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a masallacin galadanci shi ma shine darasi na ƙarshe sannan kuma akwai darasin minhajus sunna mukhtasar magriba zuwa isha shi ma zai zama shine darasi na ƙarshe kafin Ramadan sai bayan Ramadan tafsiri kuma insha Allah yana nan a masallacin galadanci kamar da aka saba da fatan Allah madaukaki ya kai mu lokacin isa mana albarka cikin abinda za mu aikata وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أكوي سنر وهكا أكوي إيا جيم مقمان تابدي شكرا أكن كاو متى أستكبيونا مسابق أفو أكن فلا لسا حبي فإن شاء الله لا ناسو أن تطول سويا ذو أما سبو لك دعوانا منتا وبقى درس سيرة إن شاء الله لا أزول سوسي عربة أي دعوة أتيكي سبو دا لتنين كوتا لا تأكي سنسو duk wanda ya karba ne yana son abin to gaggawa ya cike ya kawo amsar da sunansa da komai musabaka ce Allah madaukaki mai rabuwa shi ya san shi ko wanda suka ci in mutum ya ci kuma ya sake ci domin abin da ake shi ne idan mutane suka ci amsoshin za a tattara waɗanda suka ci agwamutsa a fidda wani adadi a gauraya ɗin nan haka ko mai kuke ce masa rafus ko yawan an gauraya gauraya sai a gauraya daya in Allah ya sa kana ciki to wani shi ne mutum sakamakon shi ne mutum zai samu zuwa haji yawa da haka in Allah madauki ya sa mutum ya dace to sai a yi insha Allah za mu zo da su gobe a samu a yi mun rarraba dai garuruwa da yawa duka nan na jigawa ko na gari an aika kuma sai a gaggauta ya zama kafin talata an same su ya zama cewa laraba za a mai da su 19 wace ranar shi 19 ga Julai yau 14 in kwana biyar kenan to a ranar ake so 19 ake so a mai da su Abuja kaga muka ba kanmu kwana biyu ko uku kowa ya gama insha Allah sai a zo a haɗa su daga baya gobe insha Allah sai a rama subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.